أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق في الحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باين هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan lokaci kuma ya bamu iko na haɗuwa domin wannan tattaunawa da muka shirya, wanda yake matsayin nasiha zuwa ga, kamar yadda muka yi magana cewa insha Allah za mu gabatar da karatu mai suna nasiha zuwa ga ƴan izala. Wato shine ga ka'ida, dama idan ka ga mutum yana aikata miyagun abubuwa wanda ba daidai ba, to taimakon da za ka mai shine ka tunatar da shi, ka jawo hannu ne kamar nasiha abun da yake ba haka nan bane, ko kuma tunatarwa, wanda addinin ma gaba ɗaya kowa sani, hadisi manzo Allah sallama ya faɗa cewa addinu an-nasiha, shi addini da makocin nasiha ne. Saboda haka kuma Bahaushe yana cewa wai gyara kayanka ba ya zama sauki mu raba. Saboda haka kaga mutum ka riƙa yin kurakure masu kuma muni kurakuran, amma kuma mutum ya tunatar da kai don ka gyara, to wannan ya taimaka maka kwarai da gaske. Saboda haka wannan abuwar za mu yi ba za mu yi ne wajen cin mutunci ko wani abu, a'a, ko alama. Wannan za mu yi shi ne don ɗaya, wato wanda yake yana cikin izala ɗin, to ya san akwai wasu kurakurai ciki wanda ya kamata ya wajaba a gyara su dole ne. In ma mutum bai ciki kuma ya jiya, ya danganta dai kowa ya fahimci abun fahimtar da ya kamata ya mai kyau. Saboda haka akwai maganganu kwarai da gaske waɗanda ainihin aka samu su manyan malamai na izala wanda suka yi, waɗannan kalamai suna da mugun haɗari kwarai da gaske. Don suna kai mutum ya zama kafiri kai tsaye. To kaga ko bisa ga haka ya zama dole a shi kenan a faɗakar wanda bai faɗa ba kar ya faɗa cikin irin waɗannan haɗurran, wanda kuma yana ciki kuma Allah ya sa yana da rabo zai tuba. Akwai tsoron Allah ga rayuwar shi, Allah ya kaddara shi mutumin arziki ne, kaga sai ya tuba ya gyara. In kuma Allah bai kaddara mutum da rabo ba, kuma wannan dama shirya ta Allah ce. Saboda haka shi yasa nika so sai mu dan tattaro kaɗan daga cikin waɗannan maganganu, waɗanda audiyoyinsu ne nika so mu sanya, sai a ji muryoyin na daga cikin malaman da suka yi irin waɗannan maganganu, da fatan mabiyansu kuma sai a yi ƙoƙari a gyara waɗannan kurakurai da a ciki. Na farko dai, kamar yadda mun ka gabatar a cikin karatutukan da suka gabata makon da ya gabata, mun yi magana akan wajabcin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To kuma wanda mun yi magana, mun kawo wani lafuzza wanda malam Jafar Adam Kano yayi akan sha'anin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan kalmomi ba su dace su fito daga malami ba, kai ba malami ba, ko da musulmi ne ba, sai malami ɗaya ba, bai kamata a ce matsayin mutum yana musulmi wannan kalma ta fito ba. Shine cewa shi bai duk alqur'ani bai ga ayar da ta ce a so manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama, wannan bai yi ba. Mun sa wannan sautin, amma yanzu insha Allah shine zamu fara da shi, sai a ji, saboda an san soyayyar manzo Allah gaba take, shi yasa zamu fara da ita. Saboda haka kamar yanda ya faɗa, kamar yanda muka gabatar a ranan din, to saboda haka gashi abin da yake faɗa. Aha, to shine yake faɗa cewa
a iyakacin karamin ilimin da muke da shi, ban ga da ayar da ta zo ta ce ku so annabi. Ka ga magana ce mai nauyi, amma ko magana ce ta ilimi.
To kaga kamar wannan magana, ai kaga tana da hadari gaskiya. A ce manzo Allah sallama da Allah ya aiko duk duniya, ba wanda zai shiga aljanna sai ya bi ta hannun shi. Amma kuma shi yake cewa ba a ga ayar da tace a so shi ba, duk Qur'ani gaba ɗaya. Kai kaga wannan kalma tana da, amma kaga ko shi ya ce kalma ce mai nauyi ko mai girma. To kaga shi ma kai na san mai nauyin ci. To saboda kaga ashe tunda ko tana da nauyi, ashe ya zama dole kenan ga duk wanda yake da wannan i'tiqadin cewa duk Qur'ani shi ba ayar da tace a so annabi sallallahu alaihi wasallam. To ya kamata mutum ya gyara wannan kuskure. Makon da ya gabata dai mun karanto ayat, an ji ayat da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wajibi ne a so manzo Allah, wanda yake da buƙatar ƙarin bayani sai ya bi da wancan karatun da muka yi na wajibcin son manzo Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Saboda haka wannan kalma ita ma lalle kalma ce mai nauyi, wadda bai kamata a ji an faɗe ta ba. To wannan kenan. Sannan bayan wannan kuma kun san karatun da ya taba gabata, shi ma mun sa lafazi na Abdul Jabbar, shi kuma dan Shehu Nasiru Kabala, wanda ya wata irin mummunar katobara shi ma, wanda yake cewa shi rikici ne hada su da shi da gwamnatin Ganduje.
Na'am.
Shi duk da ke zamu saka shi ne amma shi tunda ba cikin izala yake amma yanzu duk aikin su guda da izala eh. Saboda haka amma dai ya faɗi mummunar kalma mai munin gaske shi ma ciki. Saboda haka wai shi dan sun yi da rikici ne da shi da gwamnatin Ganduje. Yake cewa wai in Ganduje yasa anka halbe shi. To ya sani ba shi halbe Annabi Muhammad ya halbe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga wannan magana ita ma ta yamu ne dole ne a gyara ta. Saboda haka gashi shi ne.
Tun nan ta fara ci ta zama haka. A gaban ku na maimaita. Na ce mai girma gwamnati inda abin da ne ba ji ban gane mene ba a Kano ake ta mun wannan musiba. Idan Ganduje ya turo a harbe ne ya sani ba ni harbe ba Annabi Muhammad ya harbe.
Inna ilaihi raji'un. To kaga ai wannan magana ai kaga ta yamu ne. Ai a ce musulmi wai shi ka ce wai to shi kenan shi Annabi Muhammad ne shi. Wallahi yazu billahi. Saboda haka shi sunan Abu Jabbar. Shi ko Annabi Muhammad yake huku. Yawa saboda haka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda ya kama da shi. Ya kama yanda Ubangiji madaukakin sarki ya gina shi ya darjanta shi. Ya ba shi halitta ta sifa da kuma halitta na dabi'a da komi wanda ba irin kowa ba. Saboda haka ba a yadda ka ce wai zaka gama kanka da manzon Allah ba. Sallallahu alaihi wasallam ka ce kai wai kai an kashi kawai shi ne ba. Wannan kalma ta yi muni. Kaga wannan don lafuz zani abinda ya samu ka saka ciki da duk da ke ba cikin jerin in zalal din ba amma dai kamar yadda na faɗa yanzu aiki ne ya muni shi ma ya lalace wanda wanda yake faɗa wannan kalmomi ya riga ya gama lalacewa rayuwar duniya da lahira in ba Allah ya mai arziki da tuba ba duk da ke suka ga manzo Allah sallama in ka faɗi bakan magana ga manzo Allah da bata dace ba azu billahi hukuncin mutum sai an kashe ko ya tuba kwarai da gaske ko an kai ko ba ya tuba sai an kashe shi a kaida saboda haka shi yasa maka wannan ne to sannan ba manci ba har yanzu mun gabatar da ita ma maganar Kabiru Gombe akan magana salati ga manzo Allah sallama da yake magana akan dalailul khairati wanda ana magana ga salati shi ma kaga ga isgilin da yake ana magana manzo Allah ana larabi amma bari ku yi shi abin da yake fada
idan yan bid'a suka taru suna bid'a to kai kuma ba a yadda ka zo ka zauna cikin su ana yin bid'a ba ba inda aka ce in ana karanta qur'ani sai ka zauna ana karanta sunna sai ka zauna ana karanta wani littafin musulunci sai ka zauna amma ka zo ana karanta alburda ana faɗin kalmomi da suke tabbatar da shirka ga Allah madaukakin sarki ana ba Annabi sifofin Allah to kai ba a yadda ka zauna a wurin ba kawai wani ya sha kirki yana amin tazakuri diranin bizi salami mazalta dam'an jara min muqlatin bidami to ba sai ka zauna a wannan ba yana wa inna min judika dunya wa zarrataha wa min ulumika ilmul qawli wal kalami maulaya salli wa sallam daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim zaka zauna ba baraka zauna ba ana yi wa annabi salati zauna ana karanta dalailu اللهم صل على محمد عدد زينة عرشك اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على من حمله البراق اللهم صل على من أذله القمام اللهم صل على محمد صاحب الوسيلة وصاحب الفريلة وصاحب المقام المحمود
تكونغا إرمان النيا magana salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah kai ma annabi salati duk adadin yawan waɗanda suka mai salati da ma adadin yawan duk wanda ba su mai salati Allah kai annabi Muhammad salati adadin yawan haka nan Allah kai ma wannan din nan wanda watan buraka ta dauka aka tai aka isra da miraji shi Allah kai mashi salati shine ake magana fa Allah kai salati zuwa ga annabi Muhammad wannan din nan wanda wato ma'abuciyan fadila din nan da ka bashi da darajar nan madaukaki Allah ka mai salati Allah wannan shine aka magana mun dai fassara shi wannan lokacin shi ma wanda ga so ya kaji karin bayani kaga yana neman wancan karatu da muka yi na watan wajen ganin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga na karanto na fassara wadanga salatai da ya kawo din wanda yake isgili ana magana manzo Allah da ake son yin ladabi amma kaje wanda yake magana hakan ga gigishi kamar ya fito da girman hukata ba ladabi ko kadan daji ana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ba abin ba manzo Allah ya gani ba wure kawai yana irin wannan isgili ya kaga wannan ne abubuwa ne masu hadari gaskiya ana maganar manzo Allah sallama salati ga manzo Allah sallama kai kuma kana isgili kana fadin miya gumban gangan wanda basu kamata ba irin wannan kaga wannan dole ne mutum ya kiyaye idan ba haka ba shi ma zai fada cikin musiba da hadari kwarai da gaske waɗannan abubuwan sai mun haga masu gaba ɗaya zan bi wajen jalilai da hujjoji wanda za su tabbatar da hadarin waɗannan abubuwan da suke yi din saboda haka wannan kenan sannan abu na gaba kuma daga cikin wannan kurakurai da muke son waɗannan in izala su yi kokari su yi gyara lalle wannan abubuwa sun yi muni wato shine har yanzu akwai in ba manci ba a shi ma akwai babban shehi an sani da dama ko can wadannan da masu kanana ne ko rasa ne suka biro gombira ma yawa ehe duk da ke shi Jafar Adam shi yana daga cikin manyan shi ma ko amma dai wadanda sun ka gina ainihi ita izalatin su ma da kansu sun dan yi sun yi kurakure cikin kware da gaske su ne guda biyu din nan kamar yadda aka sani Malam Abubakar Mahmud Gumi da kuma Malam Sama'il Idris Jos kaga shugaban izalar Kaduna kenan da shi kuma shugaban izalar Jos dama ai su ne manyan izala gaba daya to dukkan su su budin babu wanda bai katobar da bata kamata ba wanda bata dace wata halatta ba a musulunci ba ko kadan ba saboda haka yanzu na farko daga ciki kamar shi Malam Abubakar Mahmud Gumi kaga shi ma yayi magana wanda yake magana shi ma bari ku jabin da yake fada ga yan dalika aha dan Allah yanzu a ce gomma kristo din dare shi an san da dan dariqa musulmi ne mai sallah mai yawa la ilaha illallah amma gomma kristo da shi Allah ga magana ba sai muni ba ai dole ne nasiha ce ne dole ko a gyara wannan kuskure inda yana so a hado da Allah lahiya zamu ji shi ma duk amsoshin waɗannan maganganun can gaba duk zamu kanta amsoshin su da kuma hadurran dalilin na hadurran nasu din da musiba da mutun zai iya fadawa a cikin su sanadin su saboda haka ga wanda magana ta yi muni a ce wai gomma kirista da dan dariqa kuma da ka aure don kana ai auren mace kirista amma baka auren dariqa kaja ba ina ko ala ba za ka aure dariqa ba sai dai ka aure kana ai auren kirista amma ban da dariqa saboda haka ai kaga aka mai tambaya kana ji ko kana ji yana faɗa magana shi ma cikin masu saurare sai da wani ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka ji cikin masu saurare sai da wani faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda su haka sun san magana ta gima da yawa to Kadiba ga wannan magana wai gomma kirista din rika yake cewa kuma sannan ai ita in za ta rika kare babanta to ai wanda zai kare kafuri ga kafurci ne shi ma kafuri ne wai ita daya ce in za ta kare babanta akan yana rika in ka aure ta ai ita ma kafura ce saboda haka wannan magana kaga ta yi muni a ce gomma kirista din rika babu wannan a musulunci bai san da haka ba saboda haka musulunci musulmi daban kuma kirista daban kowa ya sani in dai addinin musulunci mutum yake yi zamu ji da musulunci can gaba insha Allah sannan bayan wannan abu na gaba kar amince har yanzu shi ma kai ne kaga mun ji bangaren izalar Kaduna kenan ko Malam Abubakar Gumi kenan to sai bangaren izalar Jos shi ma ya faɗi haka shine ma Sama'il Idris shi ma ya faɗi abin da yake faɗa akan din bari ku ji abin da yake magana shi kuma shi abin da yake cewa kamata ya su hada kai da su da Kirista zuwa ayakin yan dariqa bari ku ji
wallahi tallahi ba mu ka dai ga mu musulmai ga musulmi da Kirista kamata mu taru mu yaki yan dariqo wanda ne suka dulmu yadda addini duwan har tafaron addini daga halittar duniya har zuwa yau sun halakar da addinin da yazo a wannan fili
to di ba ha gani wannan magana da Allah haddara wallahi tallahi ya kamata su hadu da su da Kirista su yaki in dariqa haba da Allah ji wannan magana waye su hadu su yaki in dariqa zamu ji shi ma magana ai hadarin magana ka yaki musulmi shi ma zamu ji amsoshin su can gaba saboda haka ai kaga wannan magana ta yi muni a ce wai a taro da Kirista kaga kenan shi ma ai kaga Abubakar Gumi ya ce gomma Kirista da in dariqa ko kaga shi ma ya kala fasara bayanin ko bangaren izalar Jos kenan sun ce ai ma to yanzu sun da kaga kirista su hin dariqa to a zo a game su da kirista yan uwansu kenan a mu kan bai uwan bane kirista yawa su kan yan uwansu ne saboda haka tunda ko yan uwansu ne to kaga su hadu can sai su zo wai sai su zo su yaki dariqa to kaga wannan magana ai ta yi muni ba karamin muni gare ta ba a ce ka zo wai ka yaki ka hada kirista duk da ke akwai hadisin da zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wanda yake cewa yana ba da sifar nan na mutanen nan na zulhu wai sirat din wanda yawa manzo Allah ya shin kunya din da mun ka taba karanta lokacin baya ai kaga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna yakar musulmi su wadannan mutanen zuriyar ta su zulhu wai sirat din wannan mara kunya za su rika barin kafire amma kuma suna yakan musulmi lalle menene wannan wanda ya hada kai da kirista yakin dalika ai kaga ya zama kenan yana yakan musulmi yana barin kafire kenan saboda haka wannan magana ita ma ta yi muni a ce wai musulmi ne kuma wai malami kuma babban jagora a cikin kungiyar ta addini zai faɗi wannan magana wai su haɗu da su da kidissa su yaƙi ƴan dalika to sai magana ta gaba ita ma wato wanda shi Malam Abubakar Muhammadu Gombe har yanzu dai yake magana cewa siyasa ta fi sallah wanda shi ma ya faɗi wannan wanda wai mun bai sani ba in mutum bai ji ba sai ya dauka ka kazahi ne aka musu kokariya to saboda haka to bari ku ji shi ma ita ma wannan kalma da yake faɗa akan siyasa din okay to to abun da yake magana yana magana akan siyasa ta tafsila bari ku ji shi okay yana roƙon malam duk da yake bari ku ji abun da yake magana kan ita siyasa din tafsila
yana roƙon malam ya karanta mana salatin
wato afwan wato afwan ne da yawa sau da haka wato abin da yake magana yana magana kan ciyar siyasa tafi sallah ko to bari ku ji
shi ba din nan na rajista don su yi abin da don su dawo su yi amfani da ita ga ƙuri'a ni a hukuncin su da yawa kun ji ina cewa siyasa tafi sallah muhimmanci har yanzu wannan magana tana nan domin in mutum bai yi siyasa ƙwarai ba saboda haka har ina cewa in ga mutum biyu wannan musulmi wannan ba musulmi ba
yanzu shi dai in kun kula dai duk da yake bari a kawo muku shi din da yake full din shi da yake magana din domin ba so guda yayi magana ba nan ya faɗe ta kuma ya ƙara nana tata wani wuri bari sai ku ji a sa inda za ku ji duk iyaka hujjoji ne da dalilai ne na abun gan bari ku ji ba aya ko guda ba hadisi ko guda wanda ya tabbatar da cewa wai siyasa tafi sallah din amma kuma gashi saboda haka bari ku ji abin da yake magana
mutane da muka samu su kuma suna da bautan Allah da abin da ya yi alkur'ani muna kiran su ba musulmi ba amma yanzu sun dawo mu daga kora sun ce malamin nan namu ya ce siyasa ta fi sallah sai ya ce mana idan tijjani na nan yana da irin tawilin da zai yi a kan salatin fati amma kai yau da kake da rai sai kai mana naka tawilin mu ji yadda siyasa ta fi sallah
don wata abin da nake cewa a to siyasa ta yi muhimmanci bisa ga sallah haka ne domin wato da siyasa ake shugabanci bari yi muku misalai waɗanda za ku iya ganewa kowane gari babban gari ne ko ƙaramin gari ne sarkin garin nan ko hakimin garin nan ko daga cikin garin nan ya fi nima daraja ga ido mutane annan da yake iya hanawa ne mun bai iya hana ta anan a siyasa ta yi muhimmanci ko ba ta yi ba bayan haka nan siyasa babban wannan ta gwamnati idan musulmi suka ce ba ruwanmu da siyasa suka ke jefa ƙuri'a har kafirai suka rinjaye su suka amshi shugabanci to shikenan duk arzikin ƙasa sai a yi amfani da shi wajen kafirci musulunci bai da rabo shi saboda haka ko kana a jima musulmi tun da babu mai buɗa musu makarantun ne ba mai buɗa musu hanyoyin da za su gyara masallatayyansu ba mai buɗa musu hanyoyin da za su gyara addininsu sun komo lebarori sun manta da addinin saboda haka wato sallar ma ko da sun dungula kana ko sanya da take ba ko kana a jima ko auren su ba su sanya da suke daurawa ba kamar yadda mun ka shigo abin da kuna ganin abin da mashi yawan mutane ma ba su ko sanya take sallah ba idan makarantun nan ana yin su kamar yadda musulunci yake ana zama haka nan yanzu manyan mutanen nan waɗanda sun karɓi manyan mutane ko kaddar ilimin nan nasu da ilimin addini ne ya ka koyar da su da zuwa da waliyai ne amma da yake an ji wata hanya da su kuɗi bai da sun ka komo su ne ke faɗa da addini ko ba haka ba in wato abin da shugaba musulmi ne ya shirya hanya ta koyar da addini duk ƙasa sai ta koma musulma in kafiri ne ko ƙasar nan don musulma ya sami a jima'i ya juya da su sun koma sun bai ba wannan ba ko ga ƙuri'a ka ce bari in jefa maka kafiri wannan ƙuri'a wannan kalma ce bari in jefa masa ta mai da kai kafiri domin ka yarda kafiri ke hawa kanka in baka yi sallah ba sallan nan kai dai ta shafa ko gidanka ba ta shafa ba amma wannan kwaya da kaje a bisa a cikin kafa ku ciki
subhanallah to yanzu a ta kashe da kun ji irin waɗannan shemahu da yake tai siyasa tafi sallah muhimmanci kuma kun ji an kai an kare ba hadisi ko guda ba aya ko guda
misali ne
kaga misali ne aka ba wa shi hujjojin kuma karshe kun ji abin da hakuri da shi ma din ma ka tayi ka zabi wanda aka huri kai ma ka zama kafiri ka ko sai yanzu kafiran da a Najeriya yako ba su da yaka ku to wasan iyakan musulmin da ya zabi kafiri a wajen jefa kuda kun ga wannan magana ta yi muni jama'a inda za ku tabbatar da wannan maganganun ne waɗanda suke sun yi muni kuma dole ne lalle in izala inda mutum da son kai yanzu da arziki da alheri wurin Allah ya gyara ni dai yanzu na sani duk duniya kowa ya zanne ne bare ne in bada misali ni da kaina in ya zanne na zo in ce ba ruwa na ba ni siyasa ko guda kwata kwata ba ruwa na siyasa ni mutu ni ce lahira in dai sallah ta tayi kyau na san da zan shiga aljanna da izinin Allah saboda amma kuma na mutu ba taba siyasa ko so guda ba Allah bai tambaya tambaye sa ba kai siyasa ba to amma mutu ya mutu bai ita lahira bai sallah ba ha kuna gani ana kyale shi saboda haka za a yi tambaya ko ba karama ba saboda haka kaga wannan kalma kowa ya sani ka mutu wallahi ba ka taba siyasa ba ruwan Allah da kai in dai sallah ka ta kyau shikenan saboda haka wannan magana ai sai mu ne a ce kafiri kafiri a ce dan ɗaya na ci na zabe kafiri siyasa dan ɗaya na ci na zabe kafiri shikenan na zama kahuri ne ma kaje irin wannan magana haka to jama'a wannan magana kun ga ai ta ci karo da Qur'ani ta ci karo da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam shi dai mun sani sallah alqur'ani wurare ba adadi da yawa inda Allah ya bada umarnin dole ayi ta wurare masu yawan gaske ko an ta lahira ma Allah madauki sarki ya ga mun abin da zai faru ko ai za a tambaye kafire ma salakakum fi saqara qalu lam nakum minal musallina haka Allah zai tambaye su me yaje me yasa ku cikin wuta aka tambaye su me yasa ku wuta sai ce ai sallah ba su yi ba to yanzu da Allah mutum me yasa ku ce siyasa ba su yi ba saboda haka ai kaga ba saboda haka kaga ba wacce siyasa kaga amma yanzu ka tai ka ta siyasa ka tai amma ka bar sallah ka gani ka tai lahira ka gani kaga abin da zai shirin hawa saboda haka wannan kaga aya ce ta alqur'ani Allah ya faɗa haka abin da zai faru kenan ga su waɗannan mushrikai an sa su wuta za su ce ai su abin da yasa an gasa su wuta saboda ba su yi sallah bane ba to kaga a cikin wannan sutun mudassir ko kaga ka Allah ya gaya to kuma yanzu bayan wannan kun ga mun sani a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa in aka tai lahira farkon abin da za a fara tambayar mutum abun da aikata to sallah tai ne fa ko yana fada cewa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi as-salatu farkon abun da za a yi mutum hisabi da shi ran tashi al-qiyama sallah fa in salahat faqad aflaha wa anjaha in ta yi kyau sallan nan to wannan mutum ya samu babban rabo kuma ya tsira wa in naqasat in kuma tar rago sallan nan ba da cika ba to faqad haba wa khasira ya tabe kuma ya hasara duk wanda ya tai ba sallah ko ya tai da siyasa ko in dai ba sallah an gane ku yo ko ya tai ba sallah ko ya tai yana siyasa in dai ba sallah to wannan sallah ta shi haka abinda Allah ya faɗa kenan manzo Allah sallallahu alaihi faɗa kenan sallah za a fara mai sabi da ita wannan haka Imam Tirmidhi ya rawaita to kaga ashe kenan mutum ya ce siyasa ta fi sallah wannan ai kalma ba karamin hadari yake da shi ba kuma kaga duk wanda ya faɗa wannan magana kaga ai da ne kai tsaye saboda haka amana roƙo Allah ya kare mu daga wannan sannan bayan wannan kuma abu na gaba har yanzu ba wannan ɗaya ba ma kai abin da ya magana ma cewa ya koda ƙuri'a ka ce ka hana matar ka taje ta yi wannan butash kadin da ake yi na zabi to in ka hana ta ka zama kafiri saboda haka bari ku ji abin da yake faɗa
to balle wanda ce kada matar shi ta yi ƙuri'a ta kada ta yi rijistarin a yi ƙuri'a da yayi mulmi wato ta yi rijistar da yake da namiji sawa kun gane saboda haka wato kowa ne da shi wanda bai yi ba ba wai ya yi abin nan ya yi laifi dai ba ya kadirta
subhanallahi ka hana matakka Mallam Abubakar Mahmud Gumi ne ka hana matakka ci ta yi ta yi wannan ƙuri'a to kafircin ka mahaya yana ba majusi kai kuma kanka kai ma ka ki kai ma ka zama kafiri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to wannan irin abu ayi wannan ka tubarata yawa kaga dole ko jama'a a fadakar da mutane su kiyaye wannan hadurra siyasan nan ba ko yi bace mu shi yasa ga dari kamar shehu Ahmad Tijani radiyallahu anhu shi kan bai da abin da ya sallah shi yasa shi bai ma da baka ita ba sai kana sallah cikin jami'i an gane ko shehu Tijani ba radiyallahu anhu dariƙa ta shi sai ma kana sallah cikin jami'i yake baka amma su ta haji ta su siyasa na su addini su to bari sai ka imani da siyasa ta hai sallah muhimmanci sannan zaka samu abun da zaka samu ciki muna fatan Allah ya kare mu daga wannan musiba Allah ya kiyaye to kaga wannan kafiri ta mutane kafiri kowa haba jama'a wannan kalma ita ai muni kware da gaske to saboda haka ai zamu karanta duk can gaba za ku ji duk irin waɗannan abubuwa da suke ta faɗa a ce kafiri kafiri wannan abu ai ai muni kware da gaske to sannan bayan wannan ne har yanzu bari ku ji shi ma kun ji shi ma Allah baka Muhammadu gumi kenan akan haka to shi ma Sama'ila Idris ji shi ma Sama'ila Idris Jos a bangaren Izala Jos shi ma yayi magana akan zabi din cewa ai da ka zabi shi ma ya irin wannan magana ta Malam Bakai Gumi din da cewa da ka zabi ainihin dan dariqa don shi mushrikai ka kiransu da koyi bari ku ji abin da yake fada shi ma abin da yake cewa sai da kun daji kun ji shi ma abin da yake tabbatawa ko shi ma yana tabbatar da cewa ka zabi mushriki dan dariqa gara ka zabi kirista din saboda haka kuma ka kai har da yana ba da labari kuma daga ciki ma don mushrikai akwai masu dama dama saboda akwai mushrikan da sun ka taimaka musu wurin tabbatar da izala wai shi ashhadat tunda izala tunda kafirai sun taimaka musu wurin izala ta kahu to dama yan uwa ne koko ai kaga tunda yan uwa ne dan uwa taimaka ma dan uwa ne ai kaga shikenan saboda haka da su duk yan uwa ne tunda kamar yadda sun ka faɗa din misali saboda haka kaga wannan kalma ta yi muni kuma akwai wani yanda yake tsara bayani mai kama da haka ne shi ma bari ku ji shi
Allah.
mushriki wala tagrabuhu abadan bazan ce muku jewa maza kada ku kusa da shi duk fatin da take so ta fadi to ta kai da mushriki ta gane
amma
fatin da take so ta yi nasara ta kai da ahlus sunna ta kai nasaranta amma don haka ne kada ku zabi mushriki ko kadan ku rike katin ku a hannun ku kuyi kyau ko ahlus sunna din ko in ko kuma su wadin nan masu fati din in sun ga zaka wadi su nemo ahlus sunna su kafa su gani wato sauƙin abu.
To kun ji wannan magana ku kun ga a takaice dai da izalal Jos da izalal Kaduna duk magana so guda ce Krista ya hidan dariƙa gashi dai wannan maganganu kowa ya jiya kuma yanzu waɗannan mutanen wani da ba su da kunya da suke marasa kunya sadda maulama shi wadan rabauci radiyallahu anhu yace da ka zabi dan izala gara ka zabi Krista mi suka cewa su wani sun ka ta maganganu eh shi wadan rabauci yace da kafiri da musulmi gara Krista amma ji wannan maganganu nasu su dubo san malaman su ne wannan bakoya akai ne to hala ji wannan magana shi cewa ba musulmi ce ba shi dan zalala ce da ka zabi dan zalala ce yace gara ka zabi Krista saboda mi saboda shi Krista zai baka ka cigaba da addinin ka shi ko dan zalala in ya samu mukamin nan wato hana ka za addinin ka zai saboda haka ai ko gara wanda zai baka kai addinin ka to amma ashe kaji kaga su malane ga abin da suke fada to bisa ga irin wannan ne dai a takaice cewa wani abu waye kai mushriki to bare ku guji haddaren wanda yake ce ma watan musulmi kafiri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi wanda ko in ci hadisai da dama amma dai da yake ba tsawaitawa da mai ko ta wannan zaman ba wato shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yanda aka ruwaito daga watan ainihi sayyidina daga sayyidina Abdullah ibn Umar kin radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kaffar rajulu akahu faqad ba'a biha ahaduhuma idan wani dai ya kafirta dan uwa ne musulmi yace nan take ɗaya daga cikin su ya zama kafiri matukar shi wancan din ba kafirin bane kai da kace mai kafirin ka zama kafiri inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Muslim yana nan a cikin Sahih Muslim hadisi na 60 lafazin na Imam Muslim ne kuma yana nan a cikin Sahih Bukhari hadisi na 6104 a cikin Sahih Bukhari kuma saboda haka cewa duk wanda yace ma wani kafiri shi ya zama kafirin ɗaya daga cikin ya zama kafirin wani hadisin kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raji'at alayhi wannan yana nan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa Imam Muslim ya ruwaito shi ma cewa duk wanda ya ce ma dan uwan shi musulmi ya kai kafiri yace take dai ya zama kafiri yace to in kana in ya kasance kafiri ne shikenan kama qala wa illa in ku ba kafirin bane to illa raji'at alayhi wannan kalmar sai ta dawo ga shi wanda ya faɗi ita din to su sun ce mana kafirai shi kalmar ta to ta isko mana faɗin la ilaha illallah to ka hori me ka hori zama musulmi to ko da kafirin ne zama zama ai musulmi
na'am
kala me zai take nan sai ta yi ribas yawa sai ta koma zuwa ga wanda ya faɗo ta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana saboda haka kaga ashe kai ba karamin hadari bane da musiba ba ga wanda zai rika tahowa ya ci yana kafirta dukkanin musulmi domin ita wannan la ilaha illallah din nan fa ita ce manzo Allah ya zo aiki kanta fa gaba ɗaya ita tahowa ba ya aiki kanta wanda suna nan biji mun sani a hadisi da yawan gaske amma dai sai mu ji dai kadan daga ciki ne wanda to suna nan dai da yawa amma dai bari mu ji dai bari mu bari dai har gaba dai tukun sai mu karajin wasu saboda haka dai a takaice misali kun ji duk wanda ya ce mu wani kafiri musulmi to wannan mutumin ya zama kafiri shi wanda ya ce musulmi kafiri din matukar dai ba kafirin nan bane to alhamdulillah mu dai kullu la ilaha illallah muka hadi wanda dai ita ce ko kafirin da ita ce ka zama musulmi to kuma gashi mu kuma ita muke fadi ko yoshi to sannan bayan wannan ne bari ku ji wata magana mai ban mamaki mai adalci mu fadi wata kalma kuma wanda shi malaka baka gumi ya fadi wanda sai mutum ya mamaki kuma sai azan anya ko zai fadin ta akan salatul fatiha ne shi kuma yita shi ku bari ku ji tambaya ce akai mashi akai bari ku ji abin da yake fada aha to shine yake ce
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وكتابه العظيم ودنا أن لفظ صلاة بيد ليش ودنا سنة سنة النبي سنة النبي نك كما كاتي الله
to kun ji gon wannan malaka bakar Muhammadu gami kenan akan salatul fatihi shi mai tambaya tambaya ce kai waye a bambance mai tsakanin salatin annabi da salatul fati kusan mun faɗa wancan zaman da muka yi ko akan magana na dariƙa dinnan ko kusan mai magana kan salatul fati akwai wani shedani ne nace wanda yake cewa wani abu waye salatul fati ba salatul annabi salatin sunan wata mata ce fati ita ake ma salatin to shine waye shi yake cewa a bambance mai tsakanin salatin annabi da kuma salatin fati din shine yake a ai fati ba ta da salati shine ya karanto wannan cewa salati fati ga shi gashi akwai salati fati saboda haka amma wannan lafzin ba ya da laifi domin duk sunan annabi ne a cikin shi kaga yanzu inna yanzala na tsakanin shi da Allah kuma ya ka suka salati fati saboda malam Abubakar Gumi ne to yanzu kaga sai ya bari ko yawa malam Abubakar Gumi ya ce wannan lafazi ba ya da laifi na salatul fati salati ne na annabi sallallahu alaihi wasallama inji malam Abubakar Mahmud Gumi saboda haka bayan haka har yanzu domin kusancewa wato shi da ma abubuwa hadin da suke su kansu wani lokaci su san gaskiya amma dai haka ne suke abin da suke aikata marasa kyau da gangan domin akwai wannan shi ma mala albani na Zaria shi ma yayi magana wanda yake tabbatar da cewa ai wato inda yake magana game da magana ta ilimi wato yana tabbatar da cewa malaman nan na dariqa kun su ne masu ilimi din nan kaga shi ma faɗi gaskiya kenan bar shi ma ku jaban da yake faɗa albani Zaria
wani yazo yayi karatu kadai dan ba kungiyar ku daya ba a shikenan ba malami bane sai ka ce malami ne sai dai kuma yana da aqida kasa kuma in ba munasaba ce ta kama ba ma fa baka faɗin magana aqida dan yanzu ana magana ilimi ne yanzu ko ka san cewa malam Rufa'i ne Ishmawi ka san cewa dan dariqa ne kuma har ya kai kudubi a dariqa amma a cikin Ishmawi akwai wata dariqa ne babu fitowar ne gaskiya ne sai a bi to amma sai a ce tunda ba dan kungiyar bane a jefar da shi saboda haka daliban ilimi ku tarbiyyanci da wannan tarbiyya in ba haka ba mutane suna nan da yawa jama'a a yau asoro suna da ilimi amma ba malaman ahlus sunna bane ba sa cikin kungiyar kowa idan kuka ce in ba dan kungiyar ku ba karshen ta sai ka bincika duk garin ku babu wanda zai iya karantar da mukhtasar cikin malaman ahlus sunna tunda duk karatun kame kame ne waɗancan din da suke tsoron su ne wani zai zauna ana karanto mukhtasar yana fassara shi da ka to shikenan kuma an ce maka naku ne kawai malamai waɗanda ba naku ba malamai bane kuma naku ba wanda zai iya karantar da mukhtasar sai kuwa ya gari duk cikin ahlus sunna ba wanda ya san mukhtasar dan haka sai ka je ka sabe su a cikin malaman da ke cewa ahlus sunna in ka bincika waye ya zauna yayi karatun waɗannan littafai na fiqh a tartibance sai kaga duk babu duk kame kame ne to matasa an kuka sake kuka taso haka yanzu za ku zo ku girma ba ku san komai game da manhajiyar da kuke kai ba ba ku san alkiblar da kasar ku take kai ba dan haka sai ka zo ka girma ka samu kanka a cikin rudani
to kun ji wannan ai maganganu ne ko saboda haka kaga shi kane ya gano abun duk kame kame ne wannan shine mala albanin Zaria kenan wannan shine albanin Zaria saboda haka kaga shine yake tabbatar da cewa haga ni zaka a zo a hana ku to amma kace duk garin ku gaba daya ma cikin ahlus sunna ba wanda yake muhtasar saboda haka abun duk kame kame ne ku can amma malaman nan da azzauri yace su ne waɗanda suke sun kasan ilimin saboda haka kun gari a takeice ashe wato waɗannan abubuwa ne waɗanda shi yasa nace nasiha zuwa ga ƴan izala saboda me in mutum ho yana son gihara ne tsakanin shi da Allah yaji waɗanga abubuwa to zai haka ne nasiha ba ma sai wani ya ce mai ga kuskure ba ga matsala kaza ba saboda haka waɗannan abubuwa kun ji wa da suke ta gudana sannan bayan wannan ne kuma kun ji bayan haka akwai wani malami daga ciki wanda ya faɗa daga cikin ainihin su wato malaman izalan ne malam Baffa Hotoro shi ma kokari yace saboda haka amma zai faɗi gaskiya ne shi kan yawa yace gaskiya ce zai faɗa saboda me saboda yace to lalle wa shi gaskiya dukkanin abubuwan da suke gudana wa wanda wato ake ainihin watan gudanarwa a cikin Boko Haram yace to malamai ne guda biyu su ne kikiro Boko Haram su ne koyar da ita yace wani ne yace malam Jafar Adam Kano da kuma malam Albani Nazare da ya rasu kuma dan izala ne shi ma dan uwansu abinda yake faɗa kenan saboda haka bari ku ji shi ma abinda yake faɗa shi ma yana faɗi
cikin mu ƴan uwa musulmi akwai waɗanda suka rasa rayukan su cikin mu akwai waɗanda suka rasa iyayen su akwai wanda aka kashe musu iyayen su akwai waɗanda aka kashe ƴaƴansu, akwai waɗanda suka rasa yayyansu, akwai waɗanda suka rasa makotansu. Wannan fitina ta Boko Haram an yi asarar rayukan musulmi da yawa a cikin ta. Wannan abu ne da kowa ya san shi ya tabbatar. Sannan ita wannan aqida ta Boko Haram ba na jin cewa a nan Najeriya akwai wani musulmi wanda yake goyon bayar wannan aqida. Ba na jin akwai wani musulmi da yake goyon bayan wannan aqida ta Boko Haram. Domin sharrin ta ya fito fili. Dukkanin musulmi sun gane cewa wannan aqida aqida ce fandararriya, kangararriya, ta saba wa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka yan uwa musulmi, abu da yake wajibi akan mu shine mu tambayi kawunan mu daga ina waɗannan matasa suka samu wannan aqida ta siyan bindigogi da tara makamai da kuma ya kar gwamnati, domin daga wannan aqidar ne aka haifi Boko Haram din. To yan uwa musulmi, dole ne mu wa kan mu adalci, kuma dole ne mu faɗi gaskiya komai dacin ta, kuma dole ne mu faɗi gaskiya duk ta kan wanda ta biyo matukar gaskiya ce, kuma akwai dalilai akan ta. To dole ne mu faɗe ta yanda ta kasance, kada mu kwana da gaskiya. Yin kwana da gaskiya wannan abu ne wanda yake wato sufa ce ta bani Isra'ila, Ubangiji subhanahu wata'ala ya zarge su da ita. Su ne suka kasance idan mai rauni cikin su yayi laifi, to sai su tsayar masa da haddi. Idan kuma wanda yake dan mulki, dan dangi, sananne yayi irin wannan laifin, shi kuma ba sa tsayar masa da haddi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari. To yan uwa musulmi, mai adalci, wannan aqida ta Boko Haram yan uwa musulmi ta samo tushe, ta samo asali a arewacin Najeriya daga karatuttuka da lakcoci da hudubobi na wannan shahararren malami da ake kira da suna Sheikh Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da gafara. Sannan aqida ta Boko Haram ta samo tushe, ta samo asali daga lakcoci da karatuttuka na wannan malami da ake kira da suna Awwal Albani Zaria. Yan uwa musulmi, waɗannan malamai guda biyu su ne malaman Boko Haram. Abinda nake nufi da cewa su ne malaman Boko Haram, wato su suka haifi wannan aqidar a arewacin Najeriya. Hudubobinsu da karatuttukansu da lakcocinsu su ne suka karantar da Boko Haram. Ba na nufin wai su suka yi jagorancin yakin Boko Haram, sun ɗau bindiga an yi yaki da su, ba haka nake nufi ba. Ina nufin waɗannan matasa su suka gina su akan wannan aqida. Wannan ina ba da wannan shaida gare ku, ku saurare ta da kyau da kunnuwanku, ku kasa kunne ku ji abin da nake faɗa. Sannan ina ba da shaida ga Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jin abin da nake faɗa, kamar yadda kuma kuke sauraron abin da nake faɗa. Ina ba wa Allah shaidar cewa wannan aqida waɗannan malamai su suka haifar da ita, kuma su suka gina waɗannan samari a kanta. Ba na magana game da makomar waɗannan malamai, sun rasu, sun mutu, Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Ina musu fatan alheri, ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta zunubansu, ya sa aljanna ce makomarsu. To amma yan uwa musulmi, dole ne kan mu wa kan mu adalci, kuma dole ne mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mai bayanin gaskiya. Waɗannan malamai su ne malaman Boko Haram, kuma su suka haifi wannan aqida ta Boko Haram. Kamar yadda yanzu dinnan zan kawo muku dalilai filla filla, daki daki, da sautukan waɗannan malamai da maganganunsu waɗanda suka kunshi waɗannan aqidu na Boko Haram. Kuma da yardar Allah subhanahu wa ta'ala, ga abubuwa nan guda goma waɗanda aka gina waɗannan samari a kansu, kuma su ne Boko Haram ɗin. Kuma duka waɗannan abubuwa guda goma sun fito daga bakin Malam Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da gafara, kuma sun fito daga bakin Malam Awwal Albani Zaria, Allah ya ji kansa da gafara. ‘Yan uwa musulmi, wannan fitina fitina ce babba, wacce akai asarar rayuka a sanadiyarta, akai asarar dukiyoyi, akai asara ta karshe kuma ta cutar da musulmi cutarwa ta karshe kai daga arewacin Najeriya ma wannan fitina ta fansama ta shiga kasar Kamaru ta shiga kasar Niger kai har kasar Ghana da Benin duk wannan fitina ta Boko Haram sharrin ta ya kai can to dan haka yan uwa musulmi dole ne mai adalci mu fito mu wa mutane bayani me yasa nake so in yi magana game da lakciyocin waɗannan malamai guda biyu da kuma hudubobin su da karatuttukan su domin yan uwa musulmi ko da ubangiji subhanahu wataala cikin rahamarsa ya ba wa gwamnatocin Najeriya iko da nasara akan waɗannan matasa ƴan Boko Haram sun kawo ƙarshen wannan fitina da ake fama da ita to fa matikar lakciyoci da karatuttuka da hudubobi na waɗannan malamai guda biyu suna nan ana saida su ana sauraron su ana sako su a rediyo a matsayin malamai na addini to ƴan uwa musulmi aqidar Boko Haram bata kare ba kenan aqidar Boko Haram bata kare ba domin kama yadda waɗannan lakciyoci su suka haifi waɗannan matasa da aka gama da su to za su sake haifar wasu irin su masu ɗauke da wannan aqida ta Boko Haram dan haka ba mu da zabi ƴan uwa musulmi sai mu nisanci waɗannan karatuttuka da waɗannan lakciyoci amma ka
abin da kuke faɗa saboda haka kun ji duk wannan jumla duk da tsawon ta dai gaba ɗaya da tsawon ta don a ji mure shi ne wannan malam baffa fotoro din wanda shi ma ɗaya ne daga cikin malamai zala amma yake cewa wannan hitinar da aka tayi ta Boko Haramun ga waɗanda su ne asulinta kaga mu ba ruwan baya ka dai mun ce da sihari da makocin kaga ji abin da ake ciki kaga sai mutun ya rage gare shi ya ma kai ne wa'azi ya gano akwai matsaloli akwai kurakurai ya gyara saboda haka muna fatan Allah ya kare mu Allah ya kiyaye to kun ga wannan abin da ya faɗa kenan to kuma da ma ciki ya ci gaba da magana wanda yake kawo maganganun muryoyin su malaman da yace su ne Boko Haram dan kada ya zan shi ma ba a ji lafazin su ba shine sai yake sakawa saboda haka su ma ga kadan daga cikin waɗanda ya saka din waɗanda ya ci wato suna waɗanda a hujja ta akan cewa su ne sun ka kikiro da Boko Haram ne bari ku ji
to ɗan uwan musulmi kafin kawo waɗannan hadisai bari ku ji abin da malam Jafar yake cewa bari ku ji abin da Albani yake cewa ina ga haka zai yi mu fara kawo maganganun su da fari sannan kuma sai mu zo mu kawo dalilai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kawo kuma ijma'i na ahlus sunna wanda ya nuna cewa waɗannan maganganu na malam Ja'far da malam Albani na Zariya maganganu ne da suka saba wa hadisan manzon Allah suka ci karo da aqida ta ahlus sunna malam Ja'far yake cewa
amma dan saboda kasancewar mulkin su imtidad ne ya samo asali daga daula Usmaniya farfishin abin da daula Usmaniya muke karramawa muke girmamawa muke mutuntawa amma matukar za a yi mana adalci ne za mu ci gaba da yin hakan idan ba za a yi mana adalci ba wallahi tallahi babu karanci da za mu jira ka babu ba za mu yi wa wani alkawari ba za mu yi signing a dukkan wata takarda ba da za ta nuna za mu ci gaba da biyayya ga dukkan zaure ko fadar da muka san ba za ta yi mana adalci ba
kun ji da malam Jafar yake cewa za su biyayya za su mutunta shugabanni da sarakuna matukar shugabanni da sarakuna za su yi musu adalci wannan magana da malam Jafar yake faɗa ƴan uwa musulmi ta ci karo da aqida ta ahlus sunna wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba wannan aqida ce ta khawarij kuma su ne Boko Haram cewa ana yi wa shugabanni biyayya ne in sun yi adalci kawai idan shugabanni ba su yi adalci ba ba a yi musu biyayya awwalu albani zariya shi ma yake cewa
wannan gwamnatin ta siyasar yanzu tana tsananta mana kwatankwacin tsananin da ake wa shehu dan fojo a lokacin yunfa idan na ce wannan gwamnati ina nufin gwamnatin gwamna makarfi zaluntar mu ake yi ba a sauraron mu da azumi bana ɗaya daga cikin malaman mu yana tafsiri ɗan shi'a suka je suka daba mishi wuka sarkin zazzauye mana alkawarin za a dau mataki area commander ya mana alkawarin za su dau mataki gwamna ya yi alkawarin ta hanyar director shi na addini za su dau mataki amma har yanzu shiru kake to yanzu abin da muke cewa
kuna jin magana za ta wuce haka ba za ta wuce ba
kun ga suna nuna cewa ba a yi wa shugaba biyayya kenan sai ya zama shugaba adali ne baya zalunci malam Albani Zaria yake cewa wannan abu da aka yi wa malamin nan muna nan muna jira kamar yadda gwamnati tace za ta yi shari'a tayi kamar yadda gwamnati tace za ta yi shari'a ta gaskiya tayi idan tayi shari'a ta gaskiya shikenan mu mun san mutuncin shari'a mun san mutuncin doka idan an yi hukunci shikenan in ku aka ci gaba da wasa da hankali kar ku manta mu din nan dai mu ne na Kano to wannan Albani Zaria kenan yake cewa ko dai ai musu adalci a wannan shari'a da za a yi musu su da ƴan Shi'a ko kuma idan ba a dau mataki ba to su din nan su ne na Kano Albani ne yake nufi da mudin nan mu ne na Kano yana nufin abin da ya faru a lokacin gwamna Abdullahi Wasai na Kano kenan lokacin da aka kama wani arni yayi iftili ga littafin Allah subhanahu wataala sai aka kai shi kotu sai kotu ta yanke masa dauri ta yanke masa hukuncin dauri a kurkuku sai wasu samari suka ce ba su yadda a yanke masa hukuncin dauri a kurkuku ba sai suka tashi da daddare suka je suka haura ko suka tarya wannan kurkuku suka shiga suka janyo wannan arni suka yanka shi yankan rago to shine Albani yake cewa mu ma fa matikar gwamnatin gwamna makarfi ba tai mana adalci ba ba a je an dauki hukunci kan waɗancan ƴan Shi'a da suka yi mana ta'addanci ba to mu din nan dai mu ne na Kano to kun ga wannan magana ta malam Ja'far ita ma ta sabawa abinda ahlus sunna suke kai wannan magana ce ta ƴan Boko Haram wannan shine Boko Haram ya kulu Ja'far malam Ja'far shi ma yana cewa
kina kira da gaggawa a madadin kaina da yan uwana musulmi muna kira da gaggawa ga gwamnatin tarayya ƴan majalisa da tarayya su yi kokarin gudanar da binciken gaggawa a kama mutanen da suke da wannan hannu cikin gaggawa a yanke musu hukunci na gaggawa irin hukuncin da ya dace dukkansu wallahi tallahi matukar aka yi shiru ba a yi ba kuwa to al'amura suna iya dagulewa a wannan kasa al'amura suna iya rikicewa a wannan kasa wanda ma ke da burin ci gaban siyasar ba za ta ci gaba ba dan rigima za mu tayar ta bala'i dan rigima za mu tayar ta bala'i dan rigima za mu tayar ta bala'i idan yaso sojoji su zo su fata mu kowa ya fita ai ta bala'i ko ba za mu daina magana da addini
to wannan malam Ja'far kenan yake wannan magana sanan haka malam Ja'far yake cewa
kuma kun kin adalci kun ji wakiltar mu wallahi za mu fito cikin mutunci
ina fatan muna fahimta ƴan uwan musulmi wannan aqida da su malam Ja'far suke faɗa da shi da Awwal Albani na Zaria wannan aqida ta ci karo da aqida ta ahlus sunnati wal jama'a
to kun ga wannan shi ma duk da tsawon wannan jinajin na kawo ta kun ji hujjojin da yake kawowa shi babba fotoro kenan akan cewa wata wannan ta'addanci na Boko Haram waɗannan malaman su ne suka kawo shi sannan da yake abubuwan suna da yawa dai ba zan tsaya an yi dogon ta'aliki ciki ba amma dai an ji wannan to kuma har yanzu sai ya ci gaba da ainihin ƙarbi ne yake cewa har yanzu
karatuttuka na waɗannan malamai abu na biyu ɗan uwa musulmi malam Ja'far da Albani Zaria suna da aqidar cewa wanda ba shugaba ba zai iya yin jagorancin jihadi mutumin da ba shugaba bane ba gwamnati ba ba sarki ba ba gwamna ba ba komai ba haka kawai zai iya jan mutane ya ce a sai makamai mu fita jihadi mu je mu kashe arna haka kawai malam Ja'far yake cewa ku saurari abin da malam Ja'far yake faɗa yace
lokacin da duk sarakunan mu suka ce a fito malaman mu suka ce a fito gwamnonin mu suka ce a fito za mu fito ne kun mu da kurkuta mu idan mun ga sarakunan da gwamnonin sun kasa to za mu wuce gaban mutasu ga duk abin da zai fare fal to za mu wuce gaban mutasu ga duk abin da zai fare fal mun ba su lokaci mun ba su lokaci
to kun ji inda ƴan Boko Haram suka samu fatawar cewa su wuce gaba su ja su gar ko da shugabanni ba su ba da izinin ai jihadi a yaki arna ba to matukar kuka ba su lokaci kuka ba su notice ba su yi kuwa ta jihadi ba ba su shi na cewa a fito jihadi ba to shikenan kada ku saurare su ku ja su gar ku fita kamar yadda malam Jafar yake fada yace za su ja su gar a fita duk abin da zai faru ya faru to wannan shine abin da ɗan Boko Haram suka yi ai gashi abin da ya faru din kuma ya faru din malam Jafar Allah ya ji kansa da gafara gashi sun ja su gar ga kuma abin da ya faru din gashi nan an zubda wato jinin dubunnan musulmi sun mutu waye san adadin mutanen da rikicin Boko Haram yasa suka yi asarar rayukan su waye san adadin matan da aka kashe mazajen su waye san adadin marayun da aka kashe wa iyayen su to malam Jafar gashi abin da ya zai faru din ya faru din waɗancan matasa da kansu karantar da su wannan karatu sun yi aiki da shi kuma abin da zai faru din ya faru malam Jafar yake cewa wallahi
idan ba su yi wani abu ba mu da yaran nan da kuke gani akan titi za mu fito ko ta bar ko ta waraye ko ta bar ko ta waraye ba ma jin tsoron duk abin da zai jawo
to wannan ita ce akida ta Boko Haram yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu yi wa kanmu adalci malam Jafar shine babban malamin Boko Haram shine babban wanda ya karantar da wannan mummunar akida a arewacin Najeriya Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa amma su suka karantar da Boko Haram awwal albanin zariya yake cewa
kuma me yiwa jama'a ba za su san dalili ba sai dai aga kawai mun tashi muna kashe wasu kiza kawai mun tashi muna kashe wasu kiza to a lokacin ne sai a ce a yaya a tsogalan mu akai kamar yadda yunfa ya tsogali shehu shine
yunfa din nan shine sarkin maguzawa na lokacin shehu dan fodiyo to wai shine albani yake cewa mu ma fa nan gwamnati din nan fa da take in fa ta takura mana idan fa aka zalunce mu za mu tashi fa kamar yadda shehu Usman dan fodiyo ya tashi to wannan akida kaga shi ma albani yana da ita kenan cewa ba wai shugabanni ne kadai suke yin jagorancin jihadi ba wato wanda ba shugaba ba shi ma zai iya yin yekuwa kawai sai a shiga kai bari ma ku ci abin da albani zari yake cewa
amma muna jiran doka ta yi aiki ni na yadda da gwamnati ni na yadda akwai gwamnati kuma na yadda akwai kotu to amma idan gwamnati take aiki idan kotu take aiki shikenan sai ai kamar yadda aka yi gwamnatin yunfa mu ma sai mu lancin jihadi mu ma sai mu lancin jihadi da ya 2004 ya zama 200 years after the launch of the jihad of Shehu Usman dan Fodiyo amma an dauki mataki shikenan
to nan albani ma ya fito karara yace 2004 yace shekara ta 2004 zai yi kuwa ta yaki zai yi shela ta jihadi kowa ya fito abu bayan albanin zariya za a je a yaki arna to kaga wannan akida ba ita ce Boko Haram suka yi amfani
to kun ga shi ma duk wannan jumla da tsawanta shi ma dai irin abin da shi baffa foto da yake kawowa akan waɗannan mutane wanda ni ba ne bukatar ba sai na yi wani sharhi cikin abin ba a iyaka dai kawai dai an ji lafazin kuma an shi ka fashin baki da kai ne saboda haka shi yana kawo hujjoji ne da dalilai waɗanda suke tabbatar da haka din kaga irin waɗannan abubuwa ai sun yi muni da yawa sannan har yanzu ya ci gaba da kawo kuma wasu yake cewa
lalle za mu harba bindiga da alburushi mu dasabon lalle za mu harba bindiga da alburushi mu dasabon in ya kama mu ma sai mu lancin jihadi da ya 2004 su kai mana wannan laifin za mu bi su dai 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 za mu daddatsa su
inna alhamdulillah
kun ga ai shi ma duka shi ne da tsoya kawo irin waɗannan maganganu daya malam Jafar Adam da kuma shi malam Albani to kun ga waɗannan irin abubuwa ai kun ga wannan nasiha gaskiya in dai za su fahimci abun da kyau to gaskiya mai son su ne zai musu wannan nasiha don ka gane munin abu don ka kauce gare shi to lalle wannan an taimaka maka akan haka din sannan bayan haka kuma har yanzu shi ma babba hotoro kuma ya ci gaba da yana magana kan cewa suna canza ayoyi ne su Jafar Adam da yanda ayat take amma su juya ta don dai su bada ma'ana wanda za su tayar da hankali abin da yake cewa
idan muka yi muku alƙawari Malam Jaafar Mahmud Adam da Malam Awwal Albani Zaria Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu suna ajiye ayoyi a guraben da ba nasu ba haka kawai sai su jawo ayoyi sai su ajiye su a inda ba nan shari'ar musulunci ta ajiye ba a wurin da ba nan addinin musulunci ya tanada a ajiye waɗannan ayoyi ba ku saurari abin da Malam Jaafar yake cewa Malam Jaafar ya kawo ayoyi guda uku aya ta farko iyaskafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu ya fassara ta
Allah da kanta yace iyaskafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law tukfurun
ya kawo kaifa wa yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wa la dhimman cikin suratul tauba ya fassara ta ya kawo wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istaba'u ya fassara ta
ubangiji ya faɗa wannan a cikin alqur'ani yace wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istaba'u kaga su kuce fa suna yakar ku suna karkace ku har sai kun ka kun yurdu kun bar addinin ku inda zan samu da bunyi kaka
ɗan uwa musulmi waɗannan ayoyi guda uku da Malam Jaafar ya kawo Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa da kuma duk wata aya cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wacce take dauke da umarnin cewa a yaki su a yaki arna take dauke da umarnin cewa a yaki a fito a yaki kafirai da waɗanda suka kafirce wa musulunci duk wata aya da take umartar musulmi cewa su yaki arna ɗan uwa musulmi wannan aya ta sauka ne a Madina duk wata aya idan kuka duba wacce take magana game da a fito a yaki arna take shar'anta jihadi kenan ayoyi ne da suka sauka a Madina bayan
to kun ga dai a takaice abinda yake dai magana shi ma dai yana dai kawo waɗannan dalilai da wanda yake tabbatar da cewa ga waɗannan lafuzan su ne waɗanda sun ka bayar da wannan ma'anuna waɗanda sun ka sa har an kaje wajen watan gudanar da waɗannan ayyuka na Boko Haram to kun ga wannan ne duk su ne yake ta kawo suna nan har yanzu ba su kare ba don haka bayan wannan kuma ya sake kawo cewa ya ƙara kawo kuma wani bayani wanda yake cewa
abu na ƙarshe shi ne Malam Jaafar Mahmud Adam Malam Awwal Albani Zaria Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu sun fito cikin lakcocinsu da karatuttukansu da hutubobinsu suna yabon ƙungiyoyi na ta'addanci na duniya kama wannan kungiya ta ta'addanci wannan kungiya wacce malamai suka yi ijma'in cewa kungiya ce da ba ta da alaka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kungiyar da ake kira da suna Tanzimul Qa'ida ta su Usama ibn Laden wannan kungiya ce da malaman ahlus sunna baki ɗayansu a duniya ba sabani tsakaninsu cewa Usama ibn Laden da kungiyar Al-Qa'ida Tanzimul Qa'ida wannan kungiyoyi ne na ƴan ta'adda na ƴan Boko Haram ba su da alaka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka Albani yana yabansu yana yabon Usama ibn Laden yana yabon ita wannan kungiya ta Al-Qa'ida Malam Jaafar yana yabon Usama ibn Laden yana yabon ita wannan kungiya ta Tanzimul Qa'ida sannan Malam Jaafar Allah ya ji kansa da gafara yana yabon yin zanga-zanga kuma yin zanga-zanga shi ma abu ne wanda ba sabani tsakanin malamai na ahlus sunna cewa ya ci karo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Malam Jaafar yana cewa zanga-zanga in dai ta lumana ce to ta halatta
to kun ga shine ya kawo hadin wannan magana shi babba din akan cewa sun fito suna yabon waɗannan kungiyoyin to amma ya kawo lafuzan nasu din na yabon kungiyoyin da suka yi din na wato da yake cewa ɗanna ta'addancin bari ku ji abin da yake faɗa wanda yayi magana ciki wanda ya kawo magana ta Albani bari ku ji
ko wani ne wannan ya saba wa sunnar manzon Allah ku gaya masa wannan magana
duk wanda yayi wannan aikin ku gaya masa cewa ya tangare wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan uwa musulmi Albanin Zaria yake cewa muna jan kunnan sarki, to kun ji turka shi. To shi wannan ana mazancan nasiha game da sarauta, nasiha ga shugabanni a bayyana bi halatta ba, to shi wannan jan kunnan su ma yake. Wannan magana ta ka ta jan kunnan sarki da jan kunnan ciyaman da jan kunnan gwamna, wannan shine yakar salafiyya na farko, wannan shine kangarewa da fantarewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na tara ƴan uwa musulmi shine wato Malam Ja'far Mahmud Adam, Malam Awwal Albani Zaria, Allah ya ji kansu da gafara, suna kokarin angiza mutane a fito a yaƙi na ƙabilanci da ɓangaranci, yaƙi na ƙabilanci da ɓangaranci kawai. Mu ƴan arewa, waɗancan kuma ƴan kudu, mu tashi mu ƴan arewa musulmanmu da arnanmu da maguzawanmu, mu tashi mu yaƙi ƴan kudu musulmansu da arnansu, domin ƴan kudun suna yakar mu. Malam Jafar ya faɗi wannan magana da bakinsa.
Kunga shi ma kunga abin da yake kawowa na waɗannan kaga albaniki na akan jan kunnan. To har yanzu bare ya kawo magana shi ma Malam Jafar Adam wanda yake yabon ɗan ta'adda kamar yanda yake faɗa, shi ne yake cewa
samar da wannan al'umma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura. To kun ji yaban da Malam Ja'far yake wa waɗannan kungiyoyi na ta'addanci na duniya, su Tanzimul Qa'ida da kuma al-Ittihadul Islami na Somalia ko kuma Jabhatun Nusra. Ƴan uwa musulmi, waɗannan kungiyoyi ne na ta'addanci, kamar yadda malamai suka ba da fatawa cewa waɗannan mutane ba jihadi suke yi ba, ƴan ta'adda ne kawai da suke sake munana sunan musulunci a duniya, suke sake munana sunan musulmi a duniya. Ake kiran musulmi da ƴan ta'adda, suke zuwa su tada babbama bamai, su yi barna, su kashe arna, tare da cewa waɗannan ayyuka ba su da alaka da addinin musulunci ta kusa ko ta nesa. Malam Ja'far yake cewa su kalli Amerika, ƙasa ce da tafi kowacce technology, tafi kowacce tattalin arziki, tafi kowa ƙarfin soja, take fada da kungiya daya sune yan tanzimul kaida yau shekara sama da biyar ana faba ta yakin har yanzu ba su ci nasara akan tanzimul kaida ba to kun ji nan ma yana yabar tanzimul kaida tare da cewa malamai sun bada fatawar cewa tanzimul kaida kungiya ce ta yan ta'adda ba su da alaka da addinin musulunci wato ba sa kan tafarki na ahlus sunna yace sun kai mutun sai yake cewa ya ci gaba da cewa shi malam Ja'far kenan Allah ya ji kansa da gafara yace gaba daya member gaba daya member din tanzimul kaida sun kai mutun 200 ne ko 300 ko 400 ka hada su da population din America wato mutun 200 ko 300 ko 400 wato sun gagara America wato yana yaban ita wannan kungiya ta yan ta'adda kama suna kokarin wato aiki ne na jihadi ko na musulunci kuma har ma yake cewa wai su ne abba'ifatul mansura ya saukar musu da wancan hadisi dan uwa musulmi waɗannan su ne abubuwa guda
to kun ji wannan shi ma kenan wanda yake gabatarwa game da watan yabon da yake cewa shi malam Ja'far Adam yana yima su yan ta'adda din sannan ya kawo kuma magana shi ma Albani din da yake cewa Albanin Zaria wanda yake cewa shi ma yana ba yan ta'adda shi ma ga abin da yake cewa
halaccin zanga zanga dan uwa musulmi malam awwal Albanin Zaria yake cewa America yanzu wannan dan iskan da aka sa bakin gwaggon buri Obama wai yanzu yana cewa zai yi sulhu da ƴan Al-Qaeda da ƴan Taliban Hamid Karzona yana cewa zai yi suka ce ai ba sulhu ai mu da sallah da jihadin duk ɗaya ne kuma sai aka yi masa kabbara yana yaban waɗannan ƴan ta'adda na duniya waɗanda su ne ɗan Boko Haram kuma ƴan Boko Haram ɗin da suka kulla wannan Boko Haram ta nan arewacin Najeriya ƴan uwa musulmi da waɗannan ƴan tanzimul ka'ida suke koyi da waɗannan ƴan dawa'ish ba ku san cewa wannan kungiya ta da'ish da ake faɗa ta samo asali ne daga tanzimul ka'ida ba ƴan tanzimul ka'ida su ne suka zama dawa'ish to da ƴan dawa'ish da kuma ƴan Boko Haram duk abu ɗaya ne kai ƴan Boko Haram ma sun fito sun ce sun yi wa ƴan da'ish mubaya'a kamar yadda shugabansu Shekau ya fito ya nuna cewa ya yi mubaya'a ga shugaban dawa'ish wanda suke nan abin nan ɗan uwa musulmi a takaice dai waɗannan mutane a ba su san
to kun ji waɗannan shi ma jaridu da ka kawo waɗannan su ne duk da ke na ɗan ebo ne kun gane suna da yawa amma dai ɗan ebo ne an ka yi misali sai a ci irin shi abin da ya faɗa ɗaya akan cewa wato su ne ƴan Boko Haram ɗin wannan shi ne malam babba Hotoro wanda ya yi wannan bayani akan cewa su ne in ta da kaga yanzu in ka haɗa waɗancan abubuwan da muka kawo waɗancan lafuzza da muka jiyo daga malam Abubakar Mamudu Gume da malam Idris Jos da sauransu akan abubuwan da muka jiya ai kun dai ji abin da kun ka ji can wanda ka kun in kun ka diba gaba ɗaya Najeriya su ɗaya musulmi duka hore ne to kun ga irin maganganun su abin da ya tabbata kenan kuma yanzu ga wannan ne matsala kuma ta harkar Boko Haram kuma gashi kuma ƴan uwansu kuma ne ka cewa kuma ai kuma su ne to kaga kenan ɗan mutum yana son kai ne da alheri sai yayi mi kenan sai maka ne wa'azi ya gano inda adda zaman lahiya an sani da su yan ɗari ƙarusi ko an sani ko jami'an tsaro suna gamsa su shaida hoton shehu sai dai a ce Allah ya kiyaye yawwa haka hankali saboda ka sai dai a ce Allah ya kiyaye bambanci mun taɓa dawowa ma da wani maulidi muka dawo jami'an tsaro wani ka hanya sojoji mota mara kawo nan wajen da hoton shehu haka muna kawo nan wajen a duk akwai jama'a an yi gosulo sosai sun ka ba mu wuri sun ka wuce har da wani zakiri wani soja cikin su shi ma sai ɗaya na zikiri dake ana zikiri cikin wani zama an gane akwai wani soja na wani shi ma bisa shi ma sai ɗaya kuma ya kama to kaga saboda an san me an san masu zaman lahiya ne da an ga masu tausa an san yan zaman lahiya ne saboda haka su amma ka ji yanzu su da kansu ga abin da suke faɗa to bayan wannan ne cikin wanda amma shi bai kawo ba yanzu nan ne shine karshen abin da shi malam Baffa Fotoro ya kawo to bare akwai kwara guda biyu wanda zamu kulle da su wa shikenan sai mu bari haka nan wanda akwai malam Gero shi ma Argungu shi ma dan fada abin da ya fada shi ma bare ku ji
Usama bin Laden kun ji shiru ana nan ana shirye shirye mu din ne jira muka yi masu aiko mana register mu yi register a kwashe mu ko kasa namu ta san matan yanzu jira dai muka yi mu ji wai ana nan ana lalaba a san yan ta'adda a san yan abin nan ya alka'ida ko ana zato a kansu Najeriya halin zato ka kai ka mu Usama bin Laden eh ya kujiya Maula Umar kamu don haka tunda ka ji mu ne muna cikin su faqad ma anta qad
to kun ji shi ma abin da malam Gero yake faɗa ko to haka ana faɗa waɗannan ƴan ci addato ga su su ne saboda haka mu da alhamdulillah su ga banin mu zaman lafiya shine suke nema gare mu to sai wanda zamu kulle da shi shine sai mu kulle da malam Bello yabo shi ma dan safaki ne shi ma cikin wannan bangaren shi ma ga abin da yake cewa shi ma yana wa'azi ne wanda yake magana akan tabbatar da cewa to su yake cewa don haka shi in ma wani zai iskoshe kashi shi bismillah yazo don bidowo ne nashi sai ya daga bindiga sama saboda haka shi da arki da wanga bala'i mai adda ka fara taso mashi kaga kenan akwai makamai kenan da yake saboda haka bari ku ji abin da yake faɗa shi ma malam Bello yabo ai kuje shi a wanda yake
amma ban gudu akan mai cikin daren ga ban gudu a kashe da cikin daren ga amma dai mai tahowa kashi na ya taho shire wallah don ni shire nake kun ga alama
din daga sai hoto
ina rikida wanga bala'i ban tsammanin mai addai taso min wallahi
saboda haka a takaice dai jama'a a takaice saboda kasancewa dai jama'a mun ci lokaci mun bata lokaci gaskiya da yawa an ji abuwa don ban yi tunanin ma abun zai dauke mu lokaci mai yawa hakan gaba to amma kuma sai gashi abun ya dauke mu haka to a takaice dai jama'a yanzu in kun hakula an sani dai shi dai hadari na kafirta musulmi ko kuma na kashe musulmi wanda in na so sai za a magana sunanin bishi da yawa wanda manzo Allah sallama ya ja kunni ya tsoratar da ayoyin da suka tabbatar da wanda ya kashe wani ga irin musiba da bala'in da Allah ya tanadar mashi mun sani alqur'ani Allah yana gama cewa mai katul mu'minin muta'amiran fajza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'dalahu azaban azima haka Allah madaukin sarki ke faɗa cikin sutun nisa'i cewa duk wanda ya kashe mutum mu'mini da gangan ai kaga mai dasa ba ai kaga da gangan kake yi ko yau ya ce da gangan to wannan mutum ne sakamako ne wutar jahannama kuma zai dawo ma ciki kuma Allah ya hushi da shi kuma Allah ya tsine mashi kuma Allah ya tanadar mashi da azaba mai girman gaske ga duk wanda ya kashe mu'mini guda dai kaga abu yana da hadari kwarai da gaske sannan har yanzu a wata ayar Allah yana fadin sifar mu'mini cewa su ba su kisan kai wanda an mu'mini na kwarai da abin da yake fada cewa wallazina la ya'uduna ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznuna Allah yana fadin sifar mu'mini cewa ba su bota ma wani abu wanda ba Allah ba sannan ba su kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe mu'mini kenan illa bil haqqi sai da gaskiya ma'ana sai da haqqi kamar wanda ya kashe wani kenan a kashe shi kamar wanda yayi zina wanda yake ya taba aure kenan a jefe shi sai da irin waɗannan sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa izaltaqal muslimani bisayfihima falqatilu wal maqtulu finnari idan musulmi guda biyu sun ka hadu takobin sun ka yakin juna da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk in wuta ne gaba daya sahabbai sun kace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hazal qatilu fama badul maqtul to shi wanga da shi ya kashe to shi wanda aka kashe shi kuma mai allahi ne sai manzo Allah ce li annahu hadithu ala qatl sahibihi saboda shi ma ku dai kai kashe wancan din kuku yawa yace to shi yasa shi ma abin da ya kaso ya samu sa wancan din to shi yasa shi ma ya shiga ciki to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisai a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim da Imam Ahmad duka sun ruwaita to kaga wannan ne abu ne wanda yake tabbatacce sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake cewa awwalu ma yuqdi ko kuma awwalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamati fid dima'i farkon abin da Allah madauki sarki zai fara yin
watan yin hisabi gare shi a ran tashi alkiyama to zubar da jini wanda anka kashi to shi za a fara hukunci kamar a hukunci ga kowa kaga kisan kai ashe ba karamin musiba ne da hadari ba kaga sai mutum ya kori ya kare kanshi ya kiyaye kadi ya zama cikin masu kisan al'umma ba gaira ba dalili sannan kuma wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man aana alaqatil muslimin bi shartil kalimatin laqiya Allah maktubun baina ainihi ayatun min rahmatillahi ta'ala wanda Imam Ahmad shi ya roce shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya taimaka da kalma kwara guda tal kalma guda ce ka taimaka da ita don a kashe wani ita wannan kalmar da ka taimaka da ita zama sanadiyar a tai a ita addancin da za a kashe wani to duk wanda yayi wannan ya ce ran tashal kiyama Allah zai rubuta shi wannan mutumin tsakanin idanuwan shi za a rubuta wa ganin ya yanke kamar daga rahmar Allah ba shi ba rahmar Allah mana wanda ya taimaka da kalma guda ka an ka bi karatun malam baffa wanda sun ka taimaka da kalmomin da sun ka zama sanadiyar kisan bayan Allah ya ga akwai hatsari kenan Allah ya kare mu Allah ya kiyaye saboda haka wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu zambin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan yace kowane irin zunubi Allah yana iya gafarta mai shiya sai dai banda wanda ya mutu kafiri sannan kuma banda wanda ya kashe mu'mini shi kan ba da shi ba za a gafarta mashi ba wanda Imam Nasa'i ya ruwaita da Imam al-Hakim kuma yace hadisin ingantacce ne da Ibn Hibban shi ma yace hadisin ingantacce ne to jama'a dai na so san da yawa amma da yake ba mu da lokaci abban sun kure da yawa abin da za mu rufe da shi na ƙarshe abin da yasa saboda don a san cewa hadarin abun wannan ga abun da suka faɗa din to gaskiya ya bayyana tabbata haka to gaskiya mutun ya sa kai ne cikin wannan musiba ne da bala'i duniya ka halaka kuma lahira fiyaka kan mu manta can su sun ta faɗin maganganu na kalmomai ko kafiri kafiri can mun ji maganganu su malaba kargumi malan sama ila yajis ko kowa kafiri wancan kafiri wancan kafiri zabe ɗaya in ka hana mata ka tita yi ƙuri'a ka hana ta ɗaya ka zama kafiri in ka hana sa kai kan ka kitiya ka tayi ƙuri'a kai ma ka zama kafiri kuma to duk an ji waɗannan ma kuma an ji ma da cewa da musulmi ma da ɗan ɗariƙa ma gara ma kiristan duk an jiya to inda za ka gano hadarin wannan abin shine kamar yadda na faɗa wato kan mu manci shi hadisin nan gaba ɗaya a duniyar nan gaba ɗaya shi manzo Allah abin da ya zo ne don ɗaya koyar da mutane watan musulunci ko mun san da kanshi ya faɗa mana ko a hadisi wanda yake sahihi tabbatacce wanda an karanta daga sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wanda kowa ya san wannan hadisi wanda manzo Allah yake faɗa cewa umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala allah manzo Allah yake cewa ni Allah ya umarci ni ne in yaqi mutane har su faɗi la ilaha illallah yace duk wanda ya faɗi la ilaha illallah to ya tsadi jini ne daga kaina haramun ne in zubar da jini shi ma'ana haramun ne in kashe shi duk wanda ya faɗi la ilaha illallah to kuma ga in ka dewa sai ga ana jihadi amma sai ka ji an ce an kai hadi masallaci kaga an samu matsala kuku kaga wannan jihadi akwai matsala cikin shi ko a zo kasuwa ta musulmi duk ba ka jin can jihohin nan inda addu arna ne gaba ɗaya ba can zaka ji ba ma ba na tashi mafi yawa sai ka ji kasashen musulmi ne kaga akwai hadari ga wannan ne to kuma ga malam baffa ya ce kuma ga waɗanda suka koyar da abubuwan to saboda haka yace an umarci ne in yaƙe su har su faɗi la ilaha illallah wanda ya faɗe ta ya tsare jini ne kuma ya tsare haramun ne in ta mai dukiya yace sai dai da haƙƙin musulmi kuma hasabi ne na can ga Allah wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 2946 kuma ya rawaito shi a hadisi na 1399 a cikin sahih al-Bukhari din kuma ya ƙara kawo shi hadisi na 7284 sannan Imam Muslim shi ma a cikin hadisi na 21 a cikin sahih Muslim shi ma ya kawo shi sannan na hadisi na biyu kuma akwai wanda an karanto daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah yace an umarci ne in yaqi muslimi har su shaida babu abun bauta da cancanta da gaskiya da bauta sai Allah madaukin sarki shi kadai kuma su yarda da cewa annabi Muhammadu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma su tsayar da sallah su ba da zakka in sun ka aikata haka yace to shikenan zubar da jinin su haramun ne kuma dukiyar su duk haramun ne ya taba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 25 Muslim shi ma ya rawaito shi hadisi na 22 to sannan hadisi na uku a rogoje saboda ba mu da lokaci an rawaito daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu shi ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bani al-islamu ala 50 shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa hajjil baiti wanda Imam al-Bukhari ya rutu hadisi na 8 da Muslim hadisi na 16 wanda suke cewa manzo Allah ya ce an umarci ni da in wata an gina musulunci bisa ga abubuwa guda biyar shaidawa ba mutar da gaskiya sai Allah sannan cewa annabi Muhammadu ba Allah ne manzo Allah ne da azumin watan ramadana da tsaye da sallah da ba da zakka da aikin hajji in dariƙa da alimi suka yi banda wadanga ba su yi amma duk da haka nan kafire ne wurin su har ma gara ma kafirin ma da su ba kuma shi annabi cewa an gina musulunci ga wadanga abubuwa mu gashi mun rayi amma kuma an ce kafiran ne to idan ka samu wannan nasi shi kuma mun ji can da magana siyasa ta sallah shi ma don mun ji shi ko mun ji ba aya ba hadisi har duk hujojin da aka kawo ba kawo aya ciki ko hadisi ko kudaka to sannan bayan wannan ne a kar amanci akwai wata aya da Allah ya sauka wanda yake cewa wala taqulu liman alqa'ilaykum assalama lasta mu'minan wannan malaman tafsiri sun ta kawo dalilan sabkarta wanda daga ciki sun kawo cewa ta sauka ne a lokacin da aka je wani yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wata sariya da aka zo sai aka samu wani daga cikin kafiran ne sai hango tawagan musulmi su kafiran duk sun gudu sun tsere sai an karga mutum daya sai ya labe wani duci hakan ga suna kawowa wurin sai sahabbai sai ya taso ya tare sai yana faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah assalamu alaikum yana haka aka ce Usama bin Zaidin kawai sai ya saka kubi sare shi saboda cikin kafiran ne yake an gane shi yasa sai da an ka dawo gida sahabbai sun haka kawo ƙara ce wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to ga abin da ya faru fa Usama bin Zaidin ya kashe wani mutum bayan ya faɗi la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce a aqatalta hu ba da an kana la ilaha illallah yanzu ya faɗi la ilaha illallah kuma ka kashe shi sai da Usama ya ce to ai manzo Allah abin da yasa saboda tsoron kada a kashe shi da ya faɗi ta ba musulmi bane yace to ka caga zuciyar tashi ne ka isko bata kai zuciyar tashi ba wa so guda an ka ja hudi ba taba ganin yana sallah ba balle mu yanzu zalaga suna ganin muna sallah jama'a ko ko sallori duk guda biyu suna ganin muna yi duk abin da aka yi na ibada suna ganin muna yi amma duk haka nan kafire ne ga wancan hudi daya an ka bai taba ba taba ganin yana sallah ba annabi ya ce ka caga zuciyar tashi ka san bata kai din bane me yasa ka kashe shi sai da Usama da hankali ne tashi kwarai da gaske manzo Allah ya kusata kamar yasa mai hukunci sai da Usama ne ce har sai da ya ji dade a ce ma bai musulunta ba shi sai sannan zai musulunta saboda irin husata da ga manzo Allah yi to kaga irin wannan za ku gano hadarin kashi mai la ilaha illallah hadarin mai ce mai la ilaha illallah kafiri yana da muni mai la ilaha illallah musulmi ne shikenan inda shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa sannan in ka diba wannan aya a can za ka ga a cikin suratul nisa'i wanda Allah madaukakin sarki malamai sun yi maganganu akan dalilin saukarta akan haka din sannan kuma an sani wannan kalmomin mushriki kafiri ba musulmin kwarai bai faɗa wannan magana dan an roto hadisi daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama yace al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda an musulmin kwarai wanda ƴan uwa ne musulmi sun ka kubuta daga sharrin harshe ne da kuma sharrin hannun shi wai ma'ana bai faɗin kalmar mummuna kansu dan Allah wanda yace ma kafiri kuma kana musulmi ya faɗi mi ya faɗi ba musulmin kwarai bane ga kaida manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko kuma yazo ya kashe ka da hannun shi kenan manzo Allah haka ya tabbatar musulmi na kware wanda musulmi ɗan wani sun kubuta daga sharri ne na harshe ne da kuma na hannun shi wannan hadisi haka Imam al-Bukhari ya rutu shi hadisi na 10 cikin sahihul Bukhari Muslim hadisi na 41 shi ma cikin sahihul Muslim sannan hadisi na ƙarshe an rutu daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda yake cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun ya ka zage musulmi kawai yace kafirci ne fasikanci ne to da balle ka ce mai kafiri ko kaga in ka ce mai kafiri kai tsaye ma rada ka zage shi kun sunanka fasiki don kace mai kafiri kenan kaga wancan hadisi na da zakun ka zama kafirin kai yace kuma ka yake shi kuma ka zama kafiri in ka yake musulmi kaga ka zo ka rasa mai ban masallaci ya mutu kafirta ne shi ma wal iyazu billahi wannan hadisi shi ma Imam Bukhari ya rutu hadisi na 48 da Muslim hadisi na 64 wannan dai jama'a abubuwan da yake suna da yawa dai mu yi hakuri saboda dariya amma dai gurgurdu dai insha Allah dai an dai haskaka an ji kuma abin da yake gudana saboda haka wannan nasiha ce zuwa ga dukkan wanda watan Allah ya haskaka zuciya tai mai karban nasiha ne shi ya an sanya dama ko san tunatarwa tana amfanin mu'mini ne fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina saboda haka idan mutum mu'mini ne kaga wannan tunatarwa da an kai mashi za ta taimake shi waɗannan abubuwa ya nisance su ya kuma kare kanshi ya nisanta ya dawo inda mutanen kwarai waɗanda an kasance waɗannan bayan Allah ne ba su da aiki sai istighfari salatin annabi la ilaha illallah kuma zaman lahiya da kowa wannan shine alayin dariƙa shi an ka sani saboda haka wannan kuma alhamdulillah mun gode ma Allah hukuma ma ta shaida da haka kuma kowa duk duniya an san da haka masu rika ta zuwa nan kuwa an san su ne zaman lahiya yawa amma da kaga waɗanda waɗancan sifofi dai kaga an san inda abun suke fitowa yanzu dai mun daji abinda shi malam babba foto ya faɗa to muna fata Allah ya ƙara mana ƙarfin imani kuma Allah ya ƙare mu daga sharrin masu sharri ya kiyaye mu daga dukkan abin da zai cutar mu rayuwar mu duniyar mu da lahira baki daya muna roƙon Allah ya biya mana dukkan bukatun da khairi Allah ya mana jagora cikin dukkan lamuran baki daya da sauran dukkan wanda suke neman addu'o'i dai duka Allah wajen mu Allah ya san bukatun su Allah ya biya maka bukatun shi na khairi Allah ya mana jagora cikin dukkan lamuran baki daya alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah.